Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Sage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan matsalar sace-sacen kananan yara da ake garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Sannan kuma muna tafi da tattaunawa akan jimamin rashin musamman na makusanta.
Yake masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani.
Masu saurare a cikin shirin namu na yau za mu kawo muku cigaban tattaunawa da muka kawo muku a makon da ya gabata. Sannan za mu kawo muku tattaunawa akan jimamin rashi.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare za mu garza ya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim domin cin ci gaban tattaunawar da bakin da ta gayyato mana.
Da na kowa ne haka Hausa suka ce har yanzu wannan kalmar na da na kowa ne tana aiki kuwa.
Gaskiya ba ta aiki. Gaskiya ba ta aiki. In ma kika yawaita sa ido da gyara da a yanzu in kika ga yayi kuri
wanda ba naka ba
to gaskiya zaki zama abokiyar gaban iyaye da yawa.
To ina za a gyara
duk da iyaye suna goyen bayan ƴaƴan su kuma ba sa so wani ya saka musu baki wurin tarbiyyar su
shi yasa mutane suka ga baya kenan
shi yasa
to ma wannan zai haifa mana darimin ido
ina ba
a halin da muke ciki
ai ba zai haifa mata ba mu ma din kuma ba zai haifa mana ba ai idan kaga ana mummunan abu ka hana shi da hannunka da karfinka in ba za ka iya hanawa da karfinka ba to kai magana da baki ni nayi magana da bakin ban ji dadi ba an umarce mu da cewa mu saka shi a cikin zuciyar mu kan cewa bakin kuma wannan farauni ne
shine mu
sai mu hana kuma ƴaƴan mu su yi amma farauni ne dan saboda duk inda ta je ta dawo sai ya shafe ta kuma zancen a shugabanni da shari'a ai dole ne a tauna tsakuwa dan aya ta ji su
wato dole fara daukan mataki
dole a fara daukan mataki
saboda taba yara
wanda yayi irin wannan abaina jama'a a yanke masa hukunci daidai
da
abin da yayi shi ne kawai magani
malama bangaren ki na ba da shawarwari wato guidance and counseling musamman bangaren ilimi kukan ce iyaye su dinga hada hannu da su da malamai wurin ba da tarbiyyar yara shi yasa iyayen ma ba su yarda da kowa ba fiye da malami wato shi yasa idan aka kai yaro makaranta in ka damka shi a makaranta kwankalinka a kwance yake cewa yana wuri ne mai tsaro yana cikin da aminci to sai ka kasance ma ana samu kuma malamai wa'inda za su iya wai amfani da wannan daman na yaddan da kuka yi su kawar da hankalinka cewa kai ba za ma kai tunanin za su cutar ba su cutar da ɗakarai kamar yadda ya fara da malaman Hanifa kwanci baiwa Allah nan Hanifa da ke Kano da kuma yara irinsu da yawa ya za ki ba iyaye shawara don akwai wa'inda suka samu raunin gwiwar su yanzu ta yi sanyi cewa ta ina ne akwai mafita ina ne akwai tsaro da aminci akan maganar ƴaƴansu.
So what can ba wai ita makaranta ba ko ta makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta za a yarda da ita ba sannan yawanci inda ake samun matsalolin nan yawanci makarantu ne masu zaman kansu ba na gwamnati ba to ya kamata idan za a bude makaranta a unguwarku ya kasance ba wai makaranta ce ta mutum shi kadai ba ya zo ba ko kawai dan ya nemi kudi ya bude makaranta na daya akwai bukatar ya bude makaranta a unguwarku to kin ga sai an koma ba ga ikon da ake ba magaddai da masu unguwa ya kamata duk wanda yazo zai bude makaranta sai ya samu izini daga al'ummar da ke zama wannan unguwar shin suna ma da bukatar makarantun wannan wata makaranta masu zaman kansu sun tantance ba a kira su makarantu wani fa gida ne bai wuce daki biyu ba kawai sai ai mutunci tanti ai umbrella ai waye shikenan ya zama makaranta su kuma iyaye saboda tsananin an wanke musu kwalwa cewa makaranta gwamnati ba ta da kyau ko su kai iyayen su kai shi wanda ya bude makarantar nan ne qualification din shi yayi meeting abinda gwamnati ta yadda da shi a matsayin ka na malami
mafi yawanci ba sa yi
mafi karancin qualification na ka koyar shi wanda ya bude makarantar nan yana da shi wani fa zai sha mamaki in kika jin ya karanta
wani ba kasuwanci ne
kai amma yazo ya bude makaranta so ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta ce zaka amince ka kai danka ka koma gida ka kwanta bacci ba
ai hajjia akwai wanda makarantar da shiga tun safa za ka yi yaro sai magariba shida
to iyaye ne ba ka san su yi abinda Allah ya dora musu ni ina shan
rashin tausayi
ne ina ma ya ni sai ake ba ƴan su ba
tun safa yaro ya bar gaban ka sai karfe 6 zai dawo
kuma karamin yaro haja ba ma wani
wanda ya kai ni wannan lokacin ya tashi dawowa a hado shi da homework ya kai wajen guda bakwai to duk wannan tsawon lokacin ne aka yi duk ba a yi ba lokacin da yaro zai kwanta yayi bacci lokacin aka hado shi da wani aiki
to ai kuma ba ku tambaya ku iyayen ba
makaranta ko ta ansa sunanta akwai kaidojin da sai tasika take zama makaranta na daya dole sai akwai wurin wasan yara na biyu dole sai akwai security a makaranta akwai gate inda za a sa chain a rufe ba a bude shi sai an tashi makaranta kuma idan an bude shi akwai wanda yake tsaye kofar wurin ya ga duk yaron da zai fita kai har tag akwai wanda zaka nuna kafin ka dauki da sannan malaman nan a san su a cikin unguwa ayi hudda tare da su makaranta ta kasance ba ta mai ita bace a ta al'umma wurin ce koda ba su da hannun jari a ciki a suna da wanda zai zo su aje shi a makarantar nan akwai wani abu da na karanta game da yadda ƴan China suke tayi da makarantun su kowace makaranta a China tana da abin da suke cewa party secretary wannan party secretary din representative ne na mutanen
wakili ne
na mutanen wannan unguwa inda makarantar suke kuma ɗaya daga cikin iyaye ne a cikin PTA ake zaben party secretary kowace semester kowace term
ake sake sabo
saboda kada a wahalda iyaye in aka dauka to kai ne duk wani abu da yara suke ciki kai ne idan mu a wannan makarantar duk wani abu da malamai suke ciki da dabi'unsu da rashin da'a su da me kai ne idan mu a wannan makarantar to mu ba a yi sai a ban makarantun nan na kuɗi su cika ransu ba babbaka in kika je hukumar makarantun abin nan na kuɗin nan sai kike iske ba kowa ni na taba zuwa ta jihar da nake ba kowa wanda ma za ki kai kuka a wurin shi babu to meye illan makarantun gwamnati in aka gyara su wa zai je da kai dan two bedroom da sunan makaranta
ko ja an gyara kina ko uniform din ne ya musu ba sai an dan yi mai dan kwalliya kina duwan su sai ta duba kina
uniform
dan wani malama za ki ga wallahi zai ga ya miki uniform din wancan makarantar tai mai kyau yaro na zai miki kyau
to wani kwalliya ta wuce abin nan tutar hona
tutar Najeriya inda akwai kishi ba
inda kana da kishi ta wuce ta
malama binta
ai zancen tsaro da muke yi amana ce mun dawo da zancen amana ne a makarantar ai babu amana
yanzu kuma
ba malami ba ba uba ba ba kani ba ba yaya ba ba kawu ba ba gogo ba kina batun malami ina kika bar uwa a da da muka sani Hausawa na cewa uwa ba za ta ci naman danta ba sai dai danta ya ci naman iyaye nawa ne uwa mace ta dauki da ta je ta sai da shi
kan mun kawo wani wurin mun wuce mutum yaushe wannan Aliyu kana ji fa
maganar da malama Zinatu ta yi wato na cewar mutuncin bude makarantar nan mafi yawa kamar da muka ce makaranta kamata ta zama wurin amana wurin tsaro wurin aminci ga yaro da iyayensa to amma mafi yawa rashin sa da aka yi mafi yawa malaman nan ba malamai bane ba kamar ta faɗa ne ƴan kasuwa ne malami wajen yara fa yana da mataki uku duk malami wakilin iyaye ne wajen yaran nan duk malami shugaba ne wajen yaran nan duk malami aboki ne wurin yaran nan mun san yadda iyaye suke ga ƴaƴansu akwai tausayi akwai amana akwai aminci akwai duk abin da tsammani wanda tsakanin iyaye da yaro na wannan kula da yaro na akwai shi to haka malami kamata ka kasance da shi da makarantar sa to mafi yawan waɗannan mutane ke buɗe wannan makarantar ba malamai bane ba
to mun dai magana akan makotaka da yanda makota yanzu shi cin zarafin ƴaƴan makota amana dai kamar yanda kuke fada cewa amana ta yi fara karanci an yi magana akan makarantu inda nan da ya kamata a ce an samu salama an samu kuma aminci shi ma an fara samun rauni a ta wannan bangaren to ta kai na dai aka duba akwai matsala shi wani shawara zamu ba iyayi na su sa ido akan ƴaƴan sannan su ma ƴaƴan wani irin dabara za a koya musu na tabbatar da cewa ko ka san mutum in ga ba mama da baba bane yace zo mu ji tunda yawanci ne aka fi cutarwa su inda kananan wanda ba su da wayo sosai daga sifili zuwa shekara 7-8 ai dai kawai da yaraka wani amma ba wai ya san me cikin ne yake ciki bane wani shawara za a ba su yaran wani irin dabaru zamu koya musu
shawara dai a je rage sakacin da ake
yi su iyaye kenan
su iyaye su rage sakacin da suke yi iyaye maza su san cewa da uwa da ƴaƴa suna karkashin su kuma abinda duk aka dora musu Allah ya dora musu su yi shi kuma tarbiya ta kasance ba wai kawai uba ya kasance mai bada kuɗi ba ya shiga ciki yaro ya ci abinci zai je makaranta wasu iyaye suna da sakaci iyaye mata ko bacci ne ko rashin tsari ne sai kiga an tura yaro makaranta bai ci abinci ba uba ya tsaya a matsayin shi na uba ya kuma dauki wannan matsayin da Allah ya dora mashi ba wai kawai zai bada kuɗi bane kullun iyaye maza suna mai da kansu kawai providers da an ce ana son kuɗin makaranta su bada amma ba za su shiga cikin harkar makarantar ba ko iyayen da zaki ga matata ta tashi ta tura ƴaƴanta makaranta ba su yi kalaci ba ko suna ko tana sauri ko ta yi bacci ko dai wani abu wani kyalekyali ko ken uniform ko kuma dan kawata na wannan makaranta ko wani abu sai kawai shiga iyaye mata suna ce mai yara transfer to uba ya tabbatar da ingancin makaranta kafin ya bari a kai ƴaƴan shi makaranta ya je ya ga wake da makarantar nan ya alaka shi take da mutane danwa da dan wake cikin wannan makarantar wannan makarantar take akwai ruwan sha a makarantar akwai toilet a makarantar ya kasance ba abin da zai hidda dan shi waje yana neman biyan bukatar shi yana daya daga cikin ka'idojin makaranta ta kasance akwai abin da ake cewa child friendly schools makaranta ta kasance ko me yaro yake bukata akwai shi a cikin makaranta daga inda yaro ba inda zai zagaya ba ruwan sha ko kuma in aka yi tara sai ya fita waje yaro ya zama vulnerable wannan iya kama shi daga nan wurin to dole sakacin nan a rage shi iyaye maza su sa ido kar su ban mamata masu ungunni su sani waye ya zo ya bude makaranta a unguwar su me dabi'a shi me aqida shi ya taki take shi yake me sana'a shi da wa yake huda
so mutanen unguwa suna iya sa hannu su ce to ba mai yadda kai ba ke
sai ma mutanen unguwa sune ido ai sune ido zai ya kamata su sa ido su gani ke faruwa cikin unguwar su abinda ba su yadda da shi ba su yadda da shi ba su nuna ba su yadda da shi ba dole za a gyara
mafita guda ɗaya ce mu koma ga Allah su sa ido mu idan ba mu tsaya
inda ka tsaya da mu ba
akwai matsala
bin ka'ida
bin ka'ida da addu'a
duk maganar nan ba ban ji wanda ya taba gwamnati ba ba ta da wani rawa da za ta taka ni
ai gwamnati mu ne gwamnati
ga wani da aka yanka a Maiduguri shi ma
to duk mu
ne
reza aka dadda a tsaki dan saboda ya ga seniors din shi suna abin da ba a so to saboda haka idan kika ce gwamnati kuna zancen cewa ma an kama sai a ga an sake su su waye suke sakan su hukumar ce take sakan su
a zargin da kike
ni da ke a to ta yaya ya fito ya fi karfin su ne
tsarin sanin
sun kulle shi a daki a cikin cell ne ya fita ta sama yanzu muke magana sai ka ganshi shekara 1 shekara 2 yayi kisa amma ya fito ba wani abu
to kila ya yar hali ne
ya yar hali to amma ai a cikin dokan mu daga ta addini har ta kasa cewa akai wanda ya kashe a addini a kashe shi a ta kasa kuma wanda ya kashe a tsare shi to an fito da shi ina zancen doka yake ya ji dadi yanzu kamar me cin makogoro din nan da hancin ciki an ce da shi sauran yaya kuke yace daddatsawa yake suke sayarwa ni da ke ba za mu iya siyan naman mutum ba cewa yayi shi dan baran dan 1500 yake ba su
to so yanzu suka nemo mashi da 1500
to shi wannan yaro san zai samu riba ke da
kin ga haka dan injiniyoyin mu dan likitocin mu da zamu yi dan sojojin da zasu tsara kasan duk an cinye mana su
to an gurɓata su kuma matasan da suke an gurɓata su kwarai tarbiyyar su da zuciyar su duk ta lalata to zancen cewa gwamnati ma bata taso ba
mu ne zamu gyara kenan
sosai da sosai
malam kai ma kai da mu zamu gyara ku
gaskiya ba mu kadai ba kamar yadda malaman masu magana su suka faɗa zamu farko mu koma Allah mu san cewa muna da haƙoƙi akan waɗannan yaran nan mafi yawa akan samu wannan abun jama'a su hoɓɓasa a kama a jakan hukuma maimakon a ce an ɗauki mataki wanda wani ba zai gani da izina gare shi ya daina sai ga cewa an ƙi saboda dan wani ne kuna da wani kuna da megida wani sai kace an taki an danna wannan magana kai talaka ka shiga uku ba abin da za a yi maka to wannan shine matsaloli da a ce mu iyaye mu rike hakokin da Allah dora mana akan matayen mu da ƴaƴan mu ita hukuma jama'an unguwanni su rike amana makwabtaka su rike addinin mu addinin mu su ma da haƙƙi akan junan mu in su rike wannan amana za a rage wannan abu sannan uku hukuma ta fi tana playing nata role tana yin abin da ya dace akan ta duk wanda aka ma aka tabbatar da laifin da yayi a yake shi hukunci daidai da abin da yayi
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin tattaunawa akan jimamin rashi musamman ma na makusanta
a wannan zauri namu muna tare ne da mata iyaye wanda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi jimani a game da mutuwa shin mai sauraro ko ka san yadda kake tafiyar da jimamin rashin makusanta waɗanda suka rasu a wannan zauren namu a yau muna tare da malama Farida Husaini malama Rahama Suleiman Hajara Rabi'u Hafsa Muhammad da kuma Rahila Abdullahi inda zamu tattauna da su akan yanda muke tafiyar da wannan jimami idan ya auku a gare mu malamai barka da zuwa wannan zauren idan aka ce rashi ko kuma mutuwa musamman da makusanci yaya za ku fassara mu ko za ku yi mun bayani akan yanda kuke ji kuma yaya kuke tafiyar da al'amarin jimani idan ya auku
gaskiya maganar rasuwa magana ce mai muhimmanci saboda a lokacin da za a maka rasuwa idan dai har mutum makusancin ka ne za ka ji a duniya ma gaba ɗaya kamar ta tsaya maka cak za ka ji komai na rayuwarka ya tsaya musamman tunda an ce makusanci saboda shi mutuwa ka san mutum ya riga ya tafi gaba ɗaya ne ba dawowa zai ba
wato ba wani ziyara
ba wani biyawa to kin ga dole ka ji komai ya tsaya maka komai walwalar ka ma gaba ɗaya ta yanke a cikin rayuwarka har sai zuwa dan wani lokaci ka dan saba da rashin sa sannan zaki ga walwalar mutum ta dawo me kuma kwanan nan akwai wata kawata da mijinta ya rasu tsabar ni da yanda na san sun yi soyayya tsakanin su bai iya na daga waya na kira ta ba saboda ban san wani cikin yanayi zan ji muryar ta ba saboda ni kaina mutuwar shi ta bige ni sosai to amma daga baya na san na bata dan kwanaki haka tsakani amma na zo na kira ta sai a lokacin na ji muryar ta amma dai da haka kin san zan sai a ce miki ba ya go ba fallasa amma tsakani da Allah ba za ta taba zama daidai yanda take ba har sai zuwa wani tsawon lokaci saboda ita miji ne ma kin san aka ce wai tsakanin mata da miji sai Allah to duk inda aka ce haka kin ga makusanta ne mafi kusanci ma kenan miji da mata to balladara kuma a ce na iyaye ko na wani wannan ko makocin ka ne rasu zaka ji baka da walwala zaka ji gaba ɗaya rayuwarka ta tsaya ne kawai kana tunani oh yanzu inda wani ya tafi ni ma fa ina nan tafi gashi dai haka da sauransu to haka mutuwa take gaskiya
malama Hafsa duk lokacin da aka ce mutuwa dan adam yana tunanin cewa wani abu ne wanda kowa yake iya fuskantar sa saboda tun kafin a haife mu an mutu muna nan a raye din an mutu muna kanana a gaban ka ma zaka ji labarin an yi wani makosanci wani makoci duk lokacin da abin nan ya faru wani mataki mutum yake dauka wurin ganin cewa abin duk da ya dake shi amma ya iya gage cewa ya fuskanci abin da ya kamata yayi
gaskiya ne san mutuwa dai ana yin ta kuma an dade ana yin ta tun kafin tabbata kan dan kullu nafsin za'iqatul maut dukkan mai rai mace to amma idan aka ce miki an yi din nan gaskiya yana duka sosai amma a lokacin a musulunci ya kamata a ce ka mika komai zuwa ga Allah kuma da yan addu'o'i hasbunallahu wa ni'mal wakeel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk lokacin da ka tsinta kanka a cikin damuwa irin haka na rashi ko wani abu haka ya same ka to inda kana karanta wannan cikin iko Allah zaka samu nasuwa a tare da kai amma gaskiya mutuwa babban abu ne walau miji ko da ko yan uwa ko wani makwabci ma ta yi kuna zaman lafiya da makwabcinki kun shaku sosai ba ni shawara mu faki mu fadi mu tashi rana daya kwatsam habba ai dole wannan mutuwa ku ta duka
kuma an ce ba ta sallama
kwatsam ba ta sallama ina za ta miki sallama kwatsam ta zo
gaskiya dole ka samu kanka cikin damuwa dan ka zo kai tawakkali ka duba dai shi dai dama mutuwa dole ne ko da ciwo ko ba ciwo dole ne wannan ta zama mana riga ne dole ne sai ka tafi to amma fa duk sanda ta same ka din ne sai ka ji kaman ba a taba yi ba kuma kaman ba a taba ma wani ba kai kadai aka taba ma
wato sai ka ga kullun sabuwa take
kullun sabuwa take sai ki ji kaman ba a taba yi ba kaman kai kadai ne ma aka ma to amma cikin ikon Allah dai kuma tunda dai ka san da ita dai kuma da addini dai da tawakkali a haka kwana biyu kuma har sai ka zo ka nemi damuwa ga rasa amma fa ba za ka manta ba kuma duk da amma kan kowane lokaci ta zo sai ka ji ta sazo
to malama Farida malama Hausa ta ce boy ba a mantawa to ana mata shiri
mutuwa gaskiya ba karamin babban abu ne ne ki ta dan adam ba kaman yanda nake magana akan shi mamin dai mutuwan nan dai shi dan adam a kowane lokaci in dai aka yi mutuwa to tabbas yana cikin jimani yana cikin bakin ciki da alheri tabbas to kamar yadda ni gabatarwa ta faɗa yanda shi dan adam zai ji wannan jimanin gaskiya to ba karamin babban abu bane to amma dai ana maka mutuwa dan adam dai yayi hakuri ya sa juriya da hakuri a cikin zuciyar shi a kowane lokaci da yaji mutuwa na makusantan shi iyaye ne yan uwa ne makota ne kawaye ne abokanai ne to ana so mutum da ya saka hakuri da kuma bar ma Allah tunda shi ma dai ya san a kowane lokaci shi ma yana iya tafiya su din dai lokacin su ne yayi shi san ya suka tafi to kowa ana so kowani bawa kowani mutum da ke duniya ya sa hakuri a cikin zuciyar shi tabbas
kamar yanda malama ta ce kyau dai bawa ya kasance mai hakuri kuma mu ta roƙon Allah ya sa mu zukatan mu dangana idan aka yi mana rashi akwai wata baiwar Allah ta yi aure kamar shekara 10 to bata samu haihuwa ba sai bayan lokacin da ta yi shekara 10 to a daidai lokacin da yaron yayi kamar sati 10 a duniya bayan ta haihu din sai Allah ya karba a bar shi to amma still Allah ya sa mata dangana ta ji zafin mutuwa
to dan da aka haifa ma kuma Allah ya yi ba ta kuma ta rani amma kuma ya garbe
amma ta shayar da shi amma Allah ya sa mu baiwar Allah nan dangana ta ce wai a taya ta gode ma Allah da Allah ma ya sa ya ba ta haihuwa kuma ta shayar da danta kuma ta dauka kuma al'umma ta taya ta addu'an Allah kuma ya kara ba ta wani zuri'a masu albarka to kun ga anan Allah ya sa mata dangana da tawakkali duk da bata taba haihuwan ba amma ta yi hakuri
wannan ta iya zance ta iya tafiyar da jimaminta yanda ya kamata malama Hajara ana ta maganar mutuwa ana ta maganar wanda muke so muke gauna suke kusan makusantan mu ya Allah na jiki na ma'ana iyaye ko miji ko kuma abokan hulɗa idan hakan ta faru da me ya kamata dan adam ya yi lokacin da aka ce yau gashi an kawo mishi labarin wani ya rasu ko ya gani a waya ko aka kira shi ko kuma aka zo mishi da magana mutu
a gaskiya wanda aka zo mishi da magana mutuwa ko ya gani ya ga mutum ya mutu eh zahiri ya tafi ba zai dawo ba to kamata yayi tsoron Allah ya zo mishi a cikin zuciyar shi kima a gaskiya an taba ni to da aka taba ni kishiya dai abokiyar zama ce wanda wasu suke kiranta kishiya dai Allah ya zo ya yi ikonsa da ita to gaskiya a ranar saboda irin abin nan da ya zo min cikin zuciya
ta wato ya taba ni
sosai
sai da ita kuna tubu da tana
kina yanda muke da ita gaskiya zaman dan uwantaka muke tare da ita saboda haka ta tafi ta bar min aya a gaskiya sai bayan da ta tafi sannan na san eh lalle wannan da ta rasu sannan na kara fahimtar na yi babban rashi a tsakani na da ita saboda yanzu in na duba yaran gaskiya har yanzu abin ne yana min susa a cikin zuciya ta sai dai in na gan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai to sai in ji zuciya ta tana dan yin sanyi a tare da
gaskiya ne dan an ce da ma rashi kala kala ne to babban rashi kamar yadda malam Bahaushe yake cewa shine mace rasa mijinta ko kuma ƴaƴansa rasa iyayensu ko kuma su iyayensa rasa to Allah zai kara mana jamfara. So bayan idan abin ya riga ya faru akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce kila an sa ido akan su wanda kila ga yanda ya kamata amma ga yanda ake yanzu shin a yanzu idan ko za ku hada akan yanda ya kamata a ce ana nuna jimami na rashi musamman na wasu sanda da abin da ake aikatawa yanzu idan an mutu shin daidai ne ko kuwa akwai wani sabani da ka samu
to a gaskiya yanzu kin ga in aka yi mutuwa kusan zai iya cewa a kusan ko ina an dauki mutuwa kamar diki saboda yanzu idan mutum ya mutu yana mutuwar tunanin abin da za a dafa a bawa waɗanda za su zo yi maka gaisuwar mutuwar ake ba wai tunanin ya ma za a kai mamacin ba ba wai alhinin ma mutuwar ba
kina nufin jimamin ma da cewa an rasa mutum ba shi ne ke kan gaba ba
ai wanda aka yi wa mutuwa kadai shi yake jin ji shi yake jin ciwon mutuwa amma al'ummar da za su shigo maka da jin
zararuwa
ne ya rasu kawai tunanin su wani abincin za mu dafa musallama al'ummar da za su zo sai kiga kafin ma idan kamar addinan duka guda biyu sai kiga kamar me yake da suna kamar jira ake ma mutum ya tafi
to dan yanci wani kuma har adashin mutuwa su
wallahi da gaske zaki ga wannan yana yin adashi na kayan abinci especially idan maybe sun ga kamar mutum ma yana kan ciwo
ciwo
ba ya yi ba ko ne haka yauwa to kai sai dana sa masa mutuwa zaka ga ba babban ba ba yaro bai sai kiga babban ma ya kara shekaru shi yaro ya tafi to haka kawai sai kiga an zo an fara adashi ni kaina na taba jin wani labarin adashin ana yin adashin kayan abinci da su mai da su irin har abubuwan shale muka haka kala kala wanda ana jira wanda kan mutun ya mutu kawai ana so a tattaro wannan abubuwa
a nuna gwaninta da bajinta
a nuna gwaninta har da su kaji ma kiga har da lemon gwangwani da lemon kwani a jimamin mutuwar fa zaki ga an dafa ana bayar wa al'umma
to gaskiya ne kamar yanda take fadi na akwai rasuwan da aka taba yi to iyar matan da ta rasu sai tana ta kuka dai haka da aka yi rasuwan
tana jimamin mutuwan da aka mata
sai wata mata ke ce mata ke ba zancan kuka ake yi ba yanzu ku fara hada abubuwan da za a dafa na mutane kuma wallahi
kuma uwata ce ta rasu
uwata ce ta rasu wata ke ce mata wai aiko ba zancan kuka
wato kuka bai ganta ba ta aje shi a gefe in sun tafi
yanzu ga mutane nan na zuwa ta fara shirin abin da za a girka
abu ta kunya
eh
kuma an ce wai idan an tashi mayan girkin ba maganan kin san a da al'ada kamar ban sani ba ko har yanzu ana yi idan aka yi rasuwa kamar ai makota ne da ƴan waske da ko abincin ma a sa kawo saboda wanda suke jimamin ana so a kutar da su duk wani abin da ya kama irin wannan hidimomin saboda a ce da su sun ci gaba da alhinin su ko kuma kuna taya su kuna tausa saboda kamar haka addinan duka suka ce
to ai yanzu kanin da kika yi to amma a yanzu a rayuwar nan wato da an ce miki mutum ya rasu to kake tunanin waya a makwabci zai ka na dakin ma da aka ajiye ma marayu shi ake kokarin a dauko
wannan na gadan shi ma
shi ma da take shi ma a fara tunanin to yaya a can an riga an kai an tafi akai mamaci na ana kokarin to ne za a ciki la ba a karya da safe ba sai a fara tunanin a hada ci ne inda rana ne sai ki ta fara neman abincin da za a ci ba fa za a jira a kawo wancan wanda kike tunani da makwabta ke kawo ba domin a huda tausaya ma waɗannan da abin da
shafa
a yanzu ba haka bane kina cikin daki ke da aka marasuwa za a riga kawo kaza kawo kaza a dora kawo kaza
kamar ina
ba da wani a je a siyo mai a je a siyo mai a je a siyo kaza ba karshen ta ma ba ki da shi a cikin daki
ke kai ki ma
wanda aka marasuwa
a daidai lokacin kai ba ka cikin hayyaci kamar cikin kwanciyar
a lokacin da an fara cewa kawo kawo ana kokarin tura dora
ya ma da uwa ba dan adam ba komai ne ba
sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda ku jimriyoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya